ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سايكة تادوا أولا يمتشين لنا لتنم شابي بوت الربيع الأول هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو دل أليه إلى ثلاثين ينم ديزو دي دي دا نواني tara ga watan uku shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatul jalila fi at-tawassul wal wasila wallafar abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi al-mutawaffa sanat 28 و700. wannan kuma shine majalisin mu na 66. malam yana cewa wa hadha al-istishfa'u wa at-tawassul. to sai da na fara ja ka ce ga wannan to yanzu zauna. wa hadha al-istishfa'u wa at-tawassul haqiqatuhu at-tawassul bi du'a'ihi فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه، كما أن المسلمين لما أجلبوا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وما في السماء قزعة. فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس، حتى دخل الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فادعوا الله يكشفها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والزراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. مالا ابن تيمية الله قال متى رحمة يلا فسر حقيقة نم أبن دا أكي نفي دا توسلي كوكما أبن دا أكي نفي دا الاستشفاء. وهذا الاستشفاء ونن نيمن كامن كفعل كما ينجزو أتكين حديث عمر دا كما أبن دا مؤاوية نم أبو سفيان يأي يندا أكي مصفري أشام ينمي يزيد ابن الأسود الجرشي yayi kamun kafa da shi yace to wannan kamun kafar ko wannan tawassulin haqiqatuhu at-tawassulu bi du'a'i haqiqanan abinda ake nufi shine yin tawassuli ta hanyar addu'arsa ta hanyar addu'ar da al-Abbas ibn Abd al-Muttalib zai yi Allah madaukakin sarki ya bada ruwa ko kuma ta hanyar da shi al-Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi zai yi a zamanin Muawiya Allah ya ba su ruwa ce haqiqatuhu at-tawassulu bi du'a'i tawassuli da addu'a wannan abu ne da shari'a ta yadda da shi shari'a ta zo da wannan fa innahu kana yad'u lil mutawassali bihi al mustashfa bihi wan nas yad'una ma'ahu domin shi wanda zai yi tawassuli din ya kasance zai yi addu'a ga shi wanda za a yi tawassulin da shi ya neme shi da yayi addu'a wanda za a nemi kamun kafar da shi wannan lamun din ba haka take ba yad'u al-mutawassalu bihi ba ya lil mutawassali ba haka dai yake a wajen ku lil ne ko
so ku gyara almutawassalu bihi zai zama fa'innahu kana yad'u almutawassalu bihi almustashfa'u bihi wan nas yad'una ma'ahu shi wanda za a yi tawassulin da shi kamar al-Abbas kenan ko kuma Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi shi ne wanda za a yi tawassulin da shi shi ne wanda za a yi kamun kafar da shi to zai yi addu'a ne wan nas yad'una ma'ahu su ma kuma mutane su yi addu'a tare da shi wannan shine hakikanin tawassuli da shi wanda aka yi tawassuli da shi ma'ana yayi addu'a mutane su yi addu'a tare da shi shine tawassulin ba wani abu ne babba ba wai yana can zauna a gida ba a nan kuma masallaci mutane suna cewa muna tawassuli da wani a'a sukan neme shi ne da yi addu'a su ma kuma su yi addu'a tare da shi kamar yadda al-Abbas ibn Abdul Muttalib yayi addu'a su sayyidina Umar su ma suka yi addu'a tare da shi haka nan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi shi ma addu'a yayi sannan Muawiya da sauran waɗanda suke tare da shi su ma suka taya shi wannan addu'a shine hakikanin abin da ake nufi da tawassuli يدعو المتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه كما أن المسلمين لما أجبوا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم إنتي كمر يا إند أكي ومسلمين فلي أذاما نما إيكي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي سيون بقوي يشبه مسلاتي النبي صلى الله عليه وسلم ناكم من برينا هدبه فقال سيتي ومنذ صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حلكت الأموال ya ma'aikin Allah dukiyoyi fa sun halaka wan qata'atis subulu hanyoyi gaba ɗaya sun yanke wato gaba ɗaya babu guzuri shine ma'anar intifa'is subul babu guzuri babu abinci fad'ullaha yughithuna ka roƙa mana Allah ya kawo mana ɗauki ya bamu ya agaje mu farafa annabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa biyu wa qala yace allahumma agisna ya ubangiji ka kawo mana dauki ya ubangiji ka kawo mana dauki ya ubangiji ka tallafa ya ubangiji ka taimaka wa ma fi sama'i khuza'a a lokacin da da wannan abin ya faru a sararin samaniya babu alamar hadari babu alamar hadari khuza'a shine hadarin da yake sama wanda yake dauke da ruwa shine ake cewa khuza'a to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa cewa ayi addu'a din babu koda hadari a fardin samaniya fa nasha'at sahabatu min jihati al-bahri daga yin wannan addu'a tashi sai kilan sai girgije ya taso daga bangaren teku fa mutiru usbu'an aka yi musu ruwan sama na sati guda tur la yarawna fihi shams wanda tsawon sati guda ba ma sa ganin rana saboda hadari ya rufe sararin samaniya ana tayin ruwa ma mako kamar da bakin kwarya hatta da khalal a'rabi har shi ba kauyen nan sati mai zuwa kuma sai ya saki shigowa masallaci au gairuhu ko wani ba kauyen ne ya saki shigowa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutuba fa qala sai ce ya rasulullahi in qata'atis subul to ya rasulullahi kuma hanyoyi kuma yanzu sun yanke yanzu kuma yana nufin babu hanyoyi wato duk ko ina ruwa ya cika ko ina babu hanya in ka tsata subul na farko yana nufin hanyoyi sun yanke babu guzuri na tafiye tafiye yanzu kuma in ka tsata subul babu hanyoyin da za a abin hawa zai bi ko kuma tafi a ƙasa zai taka ya wuce saboda ko ina ruwa ya cika shi wata haddamal dunyanu gine-gine duk sun rushe fad'ullaha yakshifuha anna ka roki Allah ya faranye mana ya yaye mana kuma wannan ruwan sama farafa yadayhi daga nan ma uki sallallahu alaihi wasallam sai ki daga hannunsa wa qala ya allahumma hawalaina wa la alaina ya ubangiji kai daura da mu wato ka kawarta ruwan can gefen madina wa la alaina ba akan mu ba kaga anan ma uki sallallahu alaihi wa sallam bai roki Allah madaukakin sarki da ya dakatar da ruwan ba wanda yana daga cikin ladabi sai ya nemi cewa ubangiji ya dauke ruwan daga cikin kwaryar garin madina yayi can wajen madina da shi shine hawalaina can gefen madina la alaina ba akan mu mutanen cikin madina ba allahumma ala al-akami ya ubangiji a zubar da ruwan can akan tuddai wazzirabi azziram sune kananan duwar wasu can kan kananan duwar wasu wa manabiki shajari da gurin da bishiyoyi ke tsira wa butunin audiya da cikin kwazazzabai da rafuffuka wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi ya roki Allah cewa ya mayar da ruwan can yanzu ba a wasu gurare can wanda ba zai cutar da kowa ba kuma za a amfana yayin da ya zuba a guraren da bishiyoyi ke fita ko kuma cikin rafuka kaga za a amfana da shi to wanda yana daga cikin ladabi na manzo sallallahu alaihi wasallama bai ce ubangiji a tsayar da ruwan nan ba sai ya nemi ubangiji ya dauke ruwan ya maida shi can inda ba za a cutar da jama'a ba kuma sannan al'umma za ta amfana da shi fanjabat anil madina daga nan sai wannan girgije gaba ɗaya sai kwarenge daga madina gaba ɗaya sai madina ta zama sai babu komai kamar ya jabu saubu kamar yadda ake kwarenge tufa kamar yadda ake cire riga haka kamar an cire wa madina rigar girgije ɗin wato wanda yana nuna irin yadda ubangiji ya ansa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin gaggawa addu'ar da ya yi lokacin da aka yi addu'a ta farko sama babu girgije amma sai gashi sahabbai sun fita suna tafiya a cikin ruwa ubangiji ya karba addu'ar nan da nan girgije ya taso har kuma an samu ruwa haka nan lokacin da ya addu'a nan da nan sai ubangiji ya dauke girgijen daga nan ya kawar da shi kamar an cire riga kamar wannan girgije riga ce a jikin farfajiyar sararin samaniyar madina aka tube mata to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama an yi tawassuli da shi amma menene ma'anar tawassuli da shi shine an roke shi yayi addu'a irin wannan ne abinda sayyidina Umar yace mun kasance idan aka yi mana fari a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama muna tawassuli da shi shine ma'anar maganar sayyidina Umar muna tawassuli da shi yaya sukan je su ce ya rasulullahi ayi addu'a ga halin da ake ciki wannan shine fassarar maganar sayyidina Umar yace to amma yanzu muna tawassuli da al-Abbas menene ma'anar tawassuli da al-Abbas shine al-Abbas shi kuma zai yi musu addu'a wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fa tasqina kaga inda tawassuli da zati ne ba abinda zai sa su Umar ba su ci gaba ba za su iya ci gaba da cewa ya ubangiji muna tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam ka tayar da mu ruwa ko da kuwa manzo sallallahu alaihi wasallam baya tsakankanin su amma da yake tawassulin da addu'a ne sai ya zan ba wanda zai addu'a lokacin sai shi al-Abbas suka yi tawassuli da shi ya kuma daga hannu ya addu'a zamanin sayyidina Muawiya sai aka yi tawassuli da shi wannan bawan Allah Yazid ibn al-Aswad to wannan shine ma'anar at-tawassul a cikin wancan wadancan ruwayoyi da suka zo wa fi hadithin akhar fi sunan Abi Dawud wa ghayrihi anna rajulan qala lahu inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alayka فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك أتدري ما الله إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك وده حديث دبن وده أبو داود يروي سوشي دواننسا أبايا قباتا أقوي مقالا أشكي إسناد الحديث أن رجلا قال ونمتم ياتي وما ائك صلى الله عليه وسلم قال له ياتي وما ائك اننا نستشفي بك على الله مو منا كامن كفا دا كاي غا الله ونستشفي بالله عليك كما منا كامن كفا دا الله غريكا تو منا كامن كفا دا كاي غا الله كو منا كامن كفا دا الله غريكا فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سي ما ائك صلى الله عليه وسلم ياي تسبيحي ايرن نب an faɗa magana wacce take da ban mamaki ce subhanallah hatta ru'iya zalika fi wujuhi ashabihi har sai da aka ga alamar tashin hankali a fuskokin sahabban sa wato ganin yadda manzo sallallahu alaihi wasallama abin ya sa shi har yayi tasbihi irin wannan subhanallah sahabbai su ma suka firgita wa qala sai yace wai haka yace kai canka ya ga mutumin nan a tadri man la ka san ko ai Allah ka san waye Allah inna Allah la yustashfa'u bihi ala ahadin min khalqihi ba a kamun kafa da Allah ga wani daga cikin halittarsa wato kana kamun kafa da wani daga cikin halitta zuwa ga wani daga cikin halitta to zaka zo gurin mutum ka ce da Allah ina kamun kafa da kai ka nema mun abu kaza gurin wani kaga zai je gurin wancan ya roke shi ki da Allah ka taimaka ma wani ko ka kama kafa da wani halitta zuwa ga Allah da Allah wani a yi mun addu'a a roƙa mun Allah ya biya mun buƙatarsa kaga duk wannan abu ne da hankali zai karba amma ka ce da Allah kake kamun kafa gurin wani halittarsa ma'ana kenan Allah ya je ya roƙa maka wata buƙatar ka gurin wani halitta komai nashi ne shi ke bayarwa to ya za a ce an kama kafa da shi ya je ya nemo maka gurin wani halitta to shine manzo Allah ya ce la yustashfa bihi ala ahadin min khalqihi, ba a kamun kafa da Allah ga wani daga cikin halittarsa. Wannan kuskure ne, kamar kana nuna cewa Ubangiji yana da bukata gurin wani halitta har zai je ya roki cewa abu kaza da Allah a taimaka mu wani da shi. Babu wannan, shike bayarwa, shine matukar inna ila rabbikal muntaha, an je Ubangiji kuma an tuke. Saboda haka shi dai za a kama kafa da wani daga cikin halittarsa zuwa gare shi, amma ba daga shi da shi ne za a kama kafa kuma zuwa ga wani halittarsa ba. Ya za ka yi sama kuma ka yi ƙasa? Wannan abin ba zai yiwu ba ga mutumin da ya san girman Allah, shi ne ya ce sha'anullahi a'zamu min zalika, sha'anin Ubangiji ya fi wannan girma. Shi ne malam ya ce wa hadha yubayyinu anna ma'ana listishfa'i bishakti fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi huwa listishfa'u bidu'a'i wa shafa'ati. Kaga wannan hadisin da wanda ya gabata suna fito maka da bayani kalala cewa ma'anar istishfa'i, neman kamun kafa da wani mutum da za a yi, wanda ya zo cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da maganar sahabbansa, shi ne neman kamun kafa da shi ta hanyar addu'arsa ko shafa'arsa. Ka nemi kamun kafa ta hanyar samun addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shafa'arsa a gurin Allah. Laisa huwa su'alu bi zatihi, ba shi ne ka roƙi Allah da zatinsa ba, ka roƙi Allah da zatin shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. Fa innahu law kana hadha su'alu bi zatihi la kana su'alul khalqi billahi ta'ala awla min su'alil lahi bil khalqi. Da a ce ana nufin roƙon roƙo da zati, kalmar istishfa'i din tana nufin roƙo da zati, to da sai ya kasance as-su'alu bi zatihi, law kana hadha as-su'alu bi zatihi la kana su'alul khalqi billahi ta'ala, to da ka roƙi Allah, ka roƙi halitta da zatin Allah, sai dan zatin Allah ku yi mun, da ya fi cancanta sama da ka roƙi Allah da zatin halitta, ka ce dan Allah dan zatin wane ka yi mun, sai dai ka ce wane dan zatin Allah ka yi mun. Ai wannan shi zai fi girma, domin zatin Ubangiji sama yake da kowa. Fa innahu law kana hadha as-su'alu bi zatihi la kana su'alul khalqi billahi ta'ala ay bi zati llahi ta'ala awla min su'alil lahi bil khalqi ay bi zati al-khalqi, walakin lamma kana ma'anahu huwa al-awwal, to kaga ai ma da yake ma'anarsa shine addu'a. In kace ina tawassuli da kai wani, ma'ana kai mun addu'a, ba wai kana tawassuli da zatin sa ba, da inda zati zakai tawassuli, to kai tawassuli da zatin Allah shine zai fi sama kai tawassuli da zatin wani. Lamma kana ma'anahu huwa al-awwal, yayin da ya zama ma'anarsa shine ka roki Allah da addu'ar wani ko shafa'ar wani, ankara annabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu nastashfi'u bika billahi alayka, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan mutum inkarin maganar da yake cewa muna neman kamun kafa da Allah gare ka, walam yunkir qawluhu, amma bai masa inkarin nastashfi'u bika ala Allah ba, da yake muna neman kamun kafa da Allah gare ka, muna neman kamun kafa gare ka, ko muna neman kamun kafa da kai ga Allah, bai masa inkarin wannan ba. Da annal shafi'a, domin wanda kake neman kamun kafa da shi, yas'alul mashfu'a ilayhi, yakan je ya roki wanda ake san a kama a nemi ceton ko a nemi kamun kafar wajensa, an yaqdi hajata talibi, da ya biya buƙatar shi mai neman buƙata da. Wallahu ta'ala la yas'alu ahadan min ibadihi, Allah kuwa madaukakin sarki baya roƙon wani daga cikin bayinsa, an yaqdi hawaija qalbihi, akan ya biya buƙatar halittarsa. Allah baya zuwa gurin wani, baya neman wani daga cikin bayinsa ya ce ka biya ma wani buƙatarsa, don shi ne mai biya. Wa in kana ba'du shu'ara idza kara istishfa'ahu billahi ta'ala, duk da cewa wani daga cikin mawaka ya ambaci neman kamun kafar shi da Allah, maimakon ya kama kafa zuwa ga Allah, sai ne kama kafa da Allah, inda yake cewa shafi'i ilayka Allahu la rabba ghayruhu وليس الى رد الشفيع سبيله, to kaga wannan kuskure ne, ce shafi'i ilayka Allah, wanda zan yi kamun kafa da shi zuwa gare ka shine Allah, ma'ana shine zan sa ya roƙa mun kai, ya nema mun ka biya mun bukata ta. Wannan kuskure ne, la rabba ghayrahu, babu ubangiji ba shi ba, walaysa ila rad ash-shafi'u sabilu, wanda kuma yazo yana neman kamun kafa ba a mayar da shi a kibiya masa bukata. To yace duk da wannan mawaki ya kawo wannan magana ta kuskure ce. Wa kadhalika ba'd al-ittihad al-ittihadiyya zakara annahu istashfa'a billahi ta'ala ila nabi sallallahu alaihi wasallam, haka nan wasu irin masu wuce iyaka a cikin sha'anin sufanci, waɗanda har suke da'awar haɗewar Allah da waninsa, su ne al-ittihadiyya, masu da'awar Allah yakan haɗe da wani, su zama Allah da ko su yi da awar cewa duk wani halittaccen abu da ka gani duk wani sababban abu da ka gani Allah ne. Allah ne ya sauka cikin wannan abun shi ma ya zama Allah. To waɗannan su ake kira da ijtihadiyya. To wani daga cikin irin waɗannan ya ambaci cewa wai yayi kamun kafa da Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To irin wanda suke da wannan aqida dan sun yi irin wannan magana ai ba wani abu ba baki bane. Mutumin da zai ga kowa ma Allah ne kamar yayi kamun kafa da Allah ne zuwa Allah. Wa kilahuma khata'un wa dalal. Duk waɗannan maganganu da shi na wancan mawakin da shi na wannan mai kamun kafa da Allah zuwa ga Annabi yace dukkan su kuskure ne kuma bata ne. Bal huwa subhanahu al-mas'ulul mad'u. Bali wannan magana Allah madaukakin sarki shine wanda yake ake roƙon sa shi ake tambaya shine abin tambaya shine ko abin roƙo alladhi yas'aluhu kullu man fis samawati wal ard wanda duk wanda suke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa shi suke roƙo walakin huwa tabaraka wa ta'ala ya'muru ibadahu fayuti'unahu sai dai shi ubangiji abin da yake yi shine yana umarta bayin sa su yi masa biyayya wa kullu man wajaba ta'atuhu min al-makhluqin dukkan wani wanda ya zama na wajibi ne ayi masa da'a cikin halittu annabawa da manzanni da iyaye da manya da aka ce ayi wa da'a fa inna ma wajabat zalika li anna zalika ta'atu lillahi ta'ala an ce ayi wa annabawa biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah an ce ayi wa iyaye biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah shi shugabanni an ce ayi musu biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah wato biyayya gare su ta wajaba saboda biyayya ce ga Allah madaukakin sarki ashe da za su yi abinda ya saba wa biyayya ga Allah ba za a yi musu biyayya shi yasa Allah ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah don haka da'ar wanda ba Allah ba tana tabbata ne tana wajaba ne saboda da'a ce ga Allah far rusulu yuballighuna anillahi amrahu manzanni suna isar da umarni ne da ya zo musu daga Allah abinda ubangiji ya umarce su su isar shi suke isarwa faman ata'ahum faqad ata Allah wanda ya musu biyayya Allah yayi wa waman baya'ahum faqad baya'a Allah wanda yayi musu mubaya'a yayi wa Allah qala Allah ta'ala Allah yake cewa ma arsalna bir rasul illa li yuta'a bi iznillah babu wani manzo da muka aiko face dan ayi masa biyayya ne bi iznillah amma da iznin Allah Allah shi ya ba da wannan umarnin cewa a yi ma manzo biyayya a yi masa da'a shi ya sa ba wani manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko face ya yi umarni da a yi masa biyayya kuma wannan shi ne jigon aiko da annabin ba wani annabi da aka aiko shi kawai dan a rika kallonsa kawai a ji ana sai shi kawai ka rika kallonsa amma ba za ka yi masa da'a komai ba babu shi duk annabawa an umarce su ne su kawo wani sako kuma ku waɗanda aka kawo sakon ku rungumi sakon da su yi aiki da shi wannan shi ne abinda ubangiji ya aiko annabawa da shi a cikin da'a ga mutum to akwai soyayya duk sanda za ka yi wa mutum da'a ka bi umarnin shi sau da kafa to akwai wani abu na soyayya matuƙar dai mutum ba yana yi bane bisa tilastawa da hankalinsa da nutsuwarsa kuma ba matsa masa akai ba kuma yana biyayya sau da kafa to akwai abin da yake tattare da wannan na soyayya don haka babu yadda za a ce ga mai yi wa annabi da'a mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya san shi ba zai yiwu a hankali ba zai yiwu ba amma zai yiwu mutum ya yi da'awar so din kuma zai yiwu a dan ita da'awar so din a baka take abaka take ba za ta yi wuya ba amma aikata so din a aikace wanda zai nuna gaskiyar so din shine mai wahala inda a ce kawai annabawa in sun zo kawai ta ake a so su kawai ka faɗa da baki kace ina son su da ba wanda za a yi ta rigima da shi sai Abu Jahal su ai duk suna san annabi ba sa san annabi duk suna san shi girmama shi suke yi al-aminu ne waye duk suna yabansa Abu Talib har ya rasu yana san annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wannan ake bukata ba a je kana san shi to amma yi masa da'a ka rungumi abin da ya zo da shi ka makalkale wa sunnarsa ka yayata abin da ya zo da shi ka yada shi ka yi aiki da shi a karan kansa ka sa iyalanka da 'ya'yanka duk su bi wannan abu wannan shi ne alamar kana san abu saboda haka babu wani shakhsiyar annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin annabawa wanda kawai aka kawo ta dan kawai a laka kallanta kawai aje ana so a zuciya. Shi yasa babbar alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya masa da'a, take babbar alama ko alqabi iyas mai a shafa abin da yake kenan. Ya yi kawo babin alamomin san manzon Allah, farkon abin da ya fara da shi, farkon alamar san manzon Allah ya masa da'a da aiki da tunnoninsa. To amma inda awar baki ce babu wahala, ba ta da wahala. Shi yasa Yahudawa suka ce su masoya Allah ne. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. Dan ba wahala bai wuce shi Allah shi yake san Allah, Allah shi yake so. Mushrikai da suka yi da'awar san Allah sai Allah ya ba su jarabawa, in sun ci jarabawa suna san Allah, in ba su ci bakariya suke fada ce ta baki kawai. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ko kamar yadda kuka sha fada anan karshen ayar yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum shine babban abinda dan adam yake hankulu, ba farkon ayar ba. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, wannan kowa zai iya dabbaka wannan a baki, yake shi masoyin Allah, shi masoyin manzon Allah, har ma ai kungiya ce su ne kungiyar masu san manzon Allah, har da shugabanta, shugaban masu san manzon Allah. Kuma gobe in aka yi rikici a ce an tube shi daga shugabancin san manzon Allah, kaga in har da gaske yana san manzon Allah, zaka yadda kuma a cire ka sai sakataren masa wannan shugaba na biyu. Kai da ake so in aiki da'a ne ai munafasa, kai ka zauna kai ne na biyu, kai kowa wai mabiyi ne a cikin kungiyar, kai mabiyi ne, kai memba ne. To kaga tun daga zaka ga akwai shirme, akwai wasa, wasa da addini, akwai wasa da addini. San manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine agoran yi masa da'a da bibiyarsa da aiki da abin da yazo da shi, wani abu ne wanda yake ibada. A ibada ba a cewa ga kungiyar masallata, ko an taba cewa ga kungiyar masallata, ga kungiyar yan azumi, ga kungiyar azumin litinin, kuna da kungiyar yan azumin litinin, kungiyar yan kiyamul layli. Saboda wannan ibada ce kowa tsakanin shi da ubangijinsa. Inna akramakum indallahi atqakum, ba wanda zaka zo kana yi masa gori dan kana yi wa Allah biyayya dan kana azumi. Qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu bi kulli shay'in 'alim. Saboda haka wannan aiki ibada ne. In mun yarda san Allah da san manzon Allah, daidai yake da imani da Allah da imani da manzon Allah, za mu zo mu yi kungiya ta al-mu'minuna billahi, ko mu ce ga al-kungiya ta al-mu'minuna bil yawmil akhir, ko ga kungiya al-mu'minuna bil kutubi war rusul. Wanda wani abu ne da kowa yana jinsa a jikinsa, kuma yana kokarin bakin gwagwaro ya ga ya dafaka tsakanin shi da ubangiji, ubangiji shi zai ba shi lada. To me yake cewa akwai wata kungiya har ma a zo a ce an yi taro na masoya manzon Allah, kuma an zaɓi wanda ya fi kowa san manzon Allah, an ba shi kyauta, sai a za'ayi za a iya ganewa ya fi kowa san manzon Allah. Kamar ka ce ga wanda ya fi kowa tsoron Allah, ka yi masa karrama, wanda kuma wani abu ne daga Allah, kamar yadda annabi ke cewa attaqwa hahuna attaqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalath marrat, yace inna akramakum indallahi atqakum innama yataqabbalu Allah min almuttaqin. Wannan wani abu ne da yake gurin ubangiji, kowa dai yana fafutuka, kuma a ka'ida duk mumini zai kyautata wa dan uwansa mumini da zai ina kyautata ma wani zato yana yin abinsa dan Allah, ina kyautata ma wani zato yana biyayya ga Allah. Wannan yana da kyau kowane mumini ya kyautata ma wani dan uwansa zato, amma ka yanke cewa ga wanda ya fi kowa tsoron Allah, ga wanda ya fi kowa san manzon Allah, ka zo har ai masa kyauta, to gurin kyautan da yake so, in dai yana abinsa dan Allah ne da neman kyauta. To tun daga nan za ka san cewa abin wasanni ne, wasanni ne, an saki layi. Baka kowa ma tun daga baki ne, kowa ma zai iya da'awa, domin da'awa ta baki ta fi komai sauki, ta fi komai sauki. Yanzu kana iya tashi ka ce kai da hannu ɗaya za ka iya rurrusa masallacin nan, a kyale ka da hannu ɗaya za ka sa kawai kai ta diddike garin masallacin nan yana zubewa. na wahala za ka yi fada ko akwai wanda ba zai yi fada ba ba za yi wahala fada ba ka ce in aka baka kan mota kai yanzu abinci biyar za ka je Lagos da awa ce ba za ka yi wahala ba kai a kyale ka za ka iya tashi ka yi tsuntsu sama a kyale ka ka a matsa maka za ka iya tsuntsu wanda ta hada awa ce amma yi to mu gani to nan dai bala'i abinda zai tabbatar da da'awa shine shi yasa da suka ce suna son Allah an ji kun yi wannan da'awa wani in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ga jarabawa Hasan al-Basri wanda yace Hasan al-Basri ki ta wannan ayar jarabawa ce Allah ya yi ma wasu mutane da suka yi da'awar kansa ya jaraba su to in kuna ga jarabawa kowa ya zauna ya zana wanda yake jaraba to da gaske ne to kaga ashe bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakikalin sarka kuma shine abinda kowane annabi aka nemi ayi masa biyayya wa ma arsalna min rasulin wannan kaga na kira ce fi siyasin nafyi tufid al-umum wa ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka aika illa li yuta'a sai dan ayi masa da'a amma wani zo ce ai ba ni tilas bane abu manzon Allah abinda ake so dai kawai a so shi amma ba tilas bane abin shi ka duba raba ta biyu وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله الله يتي wanda duk yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ta'a to hakika yayi wa Allah wa ulul amri min ahli al-ilm wa ahli al-ibarati innama tajibu ta'atuhum idha amaru bi ta'ati Allah wa rasulihi da Allah madaukakin sarki yayi kira ga mu'minai cewa ayu allazi amaru atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulul amri minkum da yayi kira ga mu'minai su bi Allah su bi manzon Allah da kuma shugabanni daga cikin magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai tafsiri dangane da fadar Allah wa ulul amri minkum ulul amri ana nufin malamai da kuma shugabanni sune ulul amri shi yasa ya malam yace wa ulul amri min ahli al-ilmi wa ahli al-ibara to kuma a wancan lokacin bai yiwa a samu shugaba kuma jami'i za ka samu shugaba kuma malami annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba a lokacinsa bayan sa sayyidina abubakar bayan sa sayyidina umar bayan sa sayyidina usman bayan sayyidina ali haka duk wani shugaba da yazo a da can za ka samu kuma malami wasu ma shugabannin halitta tafai za ka tuna da shi kamar al-wazir ibn hubayra malami ne a mazhabar shi waziri ne kuma yana da littattafai to a da can shugabanni malamai ne shi yasa za ka su suke limanci su suke hurbar juma'a to amma yanzu a ce kiyamata local government ɗin ku shi zai maka kudu wajewa ai sai dai a raba masallatan ba zai yiwu ba to daga baya sai ya zama da ilimin daban shugabannin daban to shi ne Allah ya ce wa ulul amri min ahli al-ilmi wa ahli al-imarati innama tajibu ta'atuhum idha amaru bi ta'ati Allah da'ar su tana zama wajibi a yayin da suka yi umarni da ayyu Allah da'a wa rasulihi ayyu manzo sallallahu alaihi wasallam da'a qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana fada a cikin ingantaccen hadisi wanda bukhari da muslim suka ruwaito shi manzo yana cewa alal wanda bukhari abinda muslim ya ruwaito shi yana cewa alal muslim as-sam'u wa ta'a fi usrihi wa yusrihi wa manshatihi wa makrahihi ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة مسلم يروي عن حديثي دغا عبد الله بن عمر منذ صلى الله عليه وسلم ان على المرء المسلم السمع والطاعة واجبين ga mutum musulmi yaji abi yaji abinda za a ga masa ya kasa kunne yaji kuma ya da'a fi usrihi wa yusrihi lokacin da yake cikin tsananin sa ko lokacin da yake cikin sauki ma'ana cikin abin da yake masa tsanani ko cikin abin da yake masa sauki wa man shatihi wa makrahi ko lokacin da yake cikin nishadi ko lokacin da baya cikin nishadi a kowane hali yake idan shugabanninsa suka ce yi kaza to ya saurare su kuma ya aiki da abu ma lam yu'mar bi ma'siyatillah matukar ba an umarce shi ne da saban Allah ba fa idza umira bi ma'siyatillah to idan har an umarce shi ne da saban Allah fala sam'a wala ta'a to anan babu ji babu bi wa qala sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake fada a cikin hadisin sahihain لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. باب بيئة لمخلوق قواني أبنها لتا في معصية الخالق وجن سابع ومها لتا كاكي ننأشي دو واندا أكتي أي واس أي مثلا داعة سألنا انتنا وجباني سبو دا داعة الله معوكتي تنسي إذن هار أبن زي يهورو دا شيكو أمرني دا شيئا سابع وعلا دا منزنسا تو أنا باب داعة ما ليكي. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت ولما أعتقت بأهلها، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرني؟ فقال لا إنما أنا شافع، وإنما قالت أتأمرني، وقال إنما أنا شافع لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته، فإنه لا يجب قبول شفاعته، ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولها. ما لن يتي أما الشافع فسائله shi wanda zai je kamun kafa ya nemi ceto to mai roƙo ne, mai roƙo kuma la ta jibu ta'atuhu da a sama ta zama wajibi ba. Akwai bambanci tsakanin umarni da kuma roƙo. Ina umartar ka kai kaza ko ina roƙon ka kai kaza, akwai bambanci ko babu? Wanda zai ce ina umartar ka anan yana nufin wajibi, dole ka bi umarni in ka ki yin abin ka saba masa, amma ina roƙon ka yana nufin ka yi masa alfarma ka yi, amma dan baka yi ba abin da zai yi a ransa, dan da mai roƙo ne yayi. To me neman kamun kafa roƙo yake? La tajibu ta'atu fi shafa'ati wa in kana aziman, ba dole bane a ansa masa, a biya masa buƙatar da ya roƙa, koda babban mutum ne zai iya roƙa. In aka fahimci shafi'un ne ba amirun bane, dan a wannan yanayi ba dole bane a ansa masa. To shi ne Ibn Taymiya ya kawo hujja akan wannan, ita ce hujjar, ita ce hadisin Barira wanda yana cikin Sahih al-Bukhari, yana cikin Sahih Muslim. Hadisin Barira yayin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta saye ta daga gurin iyayen gidanta, ta zama ya, to kafin ta zama ya tana auren wani bawa irinta, ana ce da shi Mughis bawa ne, ita ma baiwa ce, sai suka yi aure. Daga bayan sayyidat suna Aisha sai ta saye ta daga gurin iyayen gidanta, da zarar ka saye mutum to shi kira zama kana iya yanta shi. Sai sayyidat suna Aisha ta yanta ta, to yanzu ta zama ɗa, amma mijinta kuma bawa. Samun zamantowar ta ɗa, shi kira ya ba ta zamantowar ta ya, ya ba ta ƴancinta. Ya ba ta ƴancinta ta zauna da shi, ta ci gaba da zama da shi, ko ta kama gabanta. To shi kenan da aka yi haka, yanzu ta zama ya, shi kuma ga bawanta, ga mijinta bawa. Sai mijin nata shi kuma gashi yana bala'in santa, yana mutuwar santa. Sai ya zama da ita kuma da ta ganin cewa yanzu ita ya ce ba baiwa ba, kawai sai ta rika ɗaga mata kai. Kawai sai ta fita sha'aninsa. Sai ya zama yana binta duk inda ta taka kafarta a cikin garin Madina, wato saƙo-saƙo, lungu-lungu, yana binta a baya, yana ta kuka, yana ta kuka dan Allah ta so shi, dan Allah ta so shi. To shi ne har manzo Allah ya tausaya mata, mutumin nan gashi kamar ya mutu. Shi ne ya kirawo ta, ya neme ta cewa da Allah ta yadda ta zauna da shi, sai ta tambaye shi umarni ne kake bayarwa ko kamun kafa kake mata? Hal anta an ta'muruni am anta shafi'un, umarni ne ko ku a'a shafa'a kake mata. Sai manzo Allah ce la inna ma ana shafi, don a haƙƙin ta a shari'a tana da dama, shikenan zamantowar ta ɗaya wanda ya raba ta da shi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai danne mata haƙƙin ta ba a matsayin sa na manzo wanda shi zo da shari'a. Don haka sai bai ce umarni ba, dan da yake umarni ya zama wajibi kenan ta bi. Kuma da yake ita ma malama ce, ta san bambanci tsakanin umarni da kamun ka. Tace a ta'murani am anta shafi'u, shi kana umarta ta ne ko kuma shafa'a kake? Sai yace la inna ma ana shafi'u. Sai tace to shikenan ni ba zan zauna da shi ba. To shine har manzo Allah yake cewa kuna ba kwa yin mamakin yadda mutumin nan yake santa. To su malaman fiqh suka ce to kaga anan ya nuna kenan dan babban mutum ya so wata har ya rika yin kuka. Yana wasu ƴan maganganu da sumbatu bai kamata a zarge shi ba, ko bai laifi ba, bai laifi ba. Kun ga manzo Allah bai kira shi ba ya ce kai dai ka zub da mutum ki ka kira shi ya masa wata gwada ba. Saboda haka dan ka ga babban mutum yana soyayya, to shi ne malam ya ce wa inna ma qalat yawwa, yace anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala barirata an tumsika zawjaha, sunan mijin mugis, yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya roki barira da ta rike mijinta, wala tufariq aw kada ta rabu da shi, lamma auti qad ya inda aka yanta ta, ko lamma a'taqat ya inda ta zama ya, wa qayyara annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ba ta zabi, fa ikhtarat firaqahu, sai ta zabi ta rabu da shi. Saboda in ta ci gaba da zama da shi, ƴaƴan da za su haifa su ma bayi ne. Wa kana zawjuha yuhibbuha, kuma gashi mijinta yana son ta. Faja ala yabki, sai rika yin kuka, yadda yazo a ruwaya yatufu alaiha fi sikakil madina, yana binta lungu-lungu da saƙo-saƙo na madina yana kuka. Fata ala annabi sallallahu alaihi wasallam an tumsikahu, sai manzo Allah ya rime shi ya roke ta da Allah ta rike shi a matsayin miji. Fa qalat, sai barira ta ce a ta'muruni, umarni kake bani? Fa qala la, sai ce a'a, inna ma ana shafi'un, ni shafa'a nake yi, kamun kafa nake mata. Wa inna ma qalat a ta'muruni, abinda yasa ta ce a ta'muruni, wa qala, shi kuma yace inna ma ana shafi'un, ni shafa'a nake yi, limat taqarra inda almuslimin, saboda abinda ya riga ya tabbata gurin musulmi duka sun san da wannan, anna ba'ata amrihi wajibat, yawa umarnin sa da'a wajibi ne, duk musulmi sun san wannan, shi yasa ta tambaya umarni ne, in umarni ne wajibi ta bi, bi khilafi shafa'ati, amma shafa'ata zai ya roka ba wajibi bane, fa innahu la yajibu qabulu shafa'ati, shafa'a ta ba wajibi a karba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'o'i da yawa an karba, akwai kuma inda ya addu'o'i Allah madaukakin sarki ya ce a'a ba za a karbi wannan ba, domin addu'a shafa'a ce. Wa li hadha lam yalumha annabi sallallahu alaihi wasallam ala tarki qabul shafa'ati, da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zarge ta akan ta ki karbar kamun kafar da yazo shafa'a da yazo da ita ba. Kaga wannan shine shugabanci wanda shugaba wanda ya san haƙƙin mutanansa, yanzu in wani ne ya kira wani ya ce kai kaza, ko kuma ya nemi shafa'a wajensa bai yi ba, to shikenan sun fata. Fa shafa'atu ghairihi min al-khalqi awla an la yajiba qabuluha, to idan har annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shafa'a kuma ba lalle a karba ba, kaga in wani ne wanda bai kai shi ba awla shi ya fi tantanta dan ba a karbi shafa'a sa ba ya hakuri. To wal khaliqu jalla jalaluhu amruhu a'la wa ajallu min an yakuna shafi'an ila makhluqin, to Allah mai girma da buwaya al'amarinsa ya daukaka ya buwaya a ce shi ma ya zama shafi'i, kaga kenan ba lalle abi ba, in kace Allah shi shafi'i ne shi ma kenan zai roka zai yi a yadda a yi za a kuma kiyada a ki, to ubangiji ya fi karfin haka. Bal huwa subhanahu a'la sha'anan min an yashfa'a ahadun inda illa bi iznihi, bal ma ba shi ya je shafa'a a ki karba ba, ko kai mai shafa'ar baka ita kai ba sai ya baka izini. Yanzu sha'aninmu mu al'amarinmu ba sai ka ba wa mai shafa'a izini sannan ya zo gurinka neman shafa'a ba, kawai zai kirdaji kusancin shi da kai da matsayin da yake da shi a gurinka, kawai ya zo gurinka yana neman wani shafa'a. Wannan al'amarinmu mu haka yake, amma Ubangiji baka isa ba, kawai ka je kana shafa'a ba tare da ya izini ba, sai ya baka wannan damar ya ce yi shafa'a, kuma sai wanda ya yarda a yi wa shafa'a sannan shafa'a za ta yi amfani. Kaga to wanda yake da wannan kasaita da wannan murinkasa kuma a ce shi ne zai dawo shafi'in kuma, kaga an mai da shi baya. Qala ta'ala, Ubangiji ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmana walada wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman intada wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, sun ce Allah bai rahama ya rikida, subhana sarki ya tabbata ga Allah ya tsarkaka da ya rikida, bal bari ku bar wannan magana, ibadun mukramuna su waɗannan bayi ne da aka karrama su da aka girmama su, annabawa ba za su zama ƴaƴan Allah ba sai dai su zama bayi ne waɗanda Allah ya karrama su, haka nan mala'iku ba za su zama ƴaƴan Allah ba sai dai su zama bayi ne da Ubangiji ya ɗauka kashi girmama su. Waɗannan da kuke cewa ƴaƴan Allah wato su mala'iku, ibadun mukramuna, bayi ne da aka karrama su, la yasbiqunahu bil qawli, ba sa rigayar Ubangiji ta hanyar faɗar wata magana wacce bai sa su ba, ba sa rigayarsa, wa hum bi amrihi ya'malun, kuma su da umarninsa suke aiki, to ba sa shigewa gaba su ba da wani command wanda Ubangiji ba shi ya sa su ba, kuma su ba a ba su command, Ubangiji ba ya ba su command suke aiki da shi, su ba za su ba mu wani ba sai Allah ya sa su, sannan su in an ba su ba za su ke aikatawa ba. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Ubangiji yana sane da abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su, ya san komai nasu ciki da waje nasu, wala yashfa'una illa liman yattaba, ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi, wa hum min khashyatihi mushfiqun, kuma su masu fargaba ne da makyarkata dan tsoron Allah, masu cike ne da makyarkata da tsorata da firgita saboda khashiya ta Ubangiji, mala'iku kenan. ومن يقول منهم اني اله من دونه وان دك daga cikin malaiku zai ce shi ma abun bautawa ne ba Allah ba, fadhalika najzihi jahannama, to wannan wanda zai irin wannan shine muke sakan ka masa cikin jahannama, wato da wata malaika zai fito yace shi ma Allah ne a bauta masa, to Allah wuta zai sa shi, kadhalika najzi zalimi, haka nan muke sakan ka wato wasu azzalimai wanda za su yi da'awar haƙin Allah. To kaga anan Ubangiji ya ce mala'iku ba za su iya cito ba sai Ubangiji. Fa amma fil akhirati fayatlubu minhu al-khalqu shafa'ata fi an yaqdi Allahu bainahum. A lahira dai halittu za su nemi Ubangiji, za su nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu shafa'a gurin Allah dan Allah ya yi hukunci tsakanin su. Wa fi an yadkhulu al-janna, ya nema musu shafa'a su shiga al-janna. Wa yashfa'u fi ahli al-kaba'ir, kuma yana ceto ga waɗanda suke masu manyan laifuka min ummatihi daga al'ummarsa. Wa yashfa'u fi ba'dhi man yastahiqu an-nar, kuma yana shafa'a ga wani wanda ya cancanci shiga wuta Allah ya dukulaha da kada ya shiga wutar. Wa yashfa'u fi ba'dhi man dakhalaha an yakhruja minha, haka nan yana ceto ga wani wanda ya shiga cikin wutar da Ubangiji ya fito da shi daga cikin wutar. Wato anan yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa'a a lahira, shafa'a ta lahira iri ce wanda wancan satin mun ambata su, su ne anan Ibnu Taymiyya ya dunkule faɗin su. Shafa'a ta al-uzma ita ce shafa'a da zai yi bayan mutane Ubangiji ya tashe su daga kaburburan su, an kusanto musu da rana da gobin su yana neman ya haɗe su ya cinye su, suna cikin wani hali na tashin hankali a lokacin za su rankaya, suna bin annabawa ɗaya bayan ɗaya suna neman ya yi musu shafa'a wurin Allah, ai musu hukunci kowa ya kama gabansa, kowanne daga cikin annabawa din nan yana nuna abin ya fi ƙarfinsa shi ma ta kansa yake, har su zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya nemi sheto wurin Allah, ai musu wannan abin nan qada, ai musu wannan hukunci din. Kaga wannan ita ce ash-shafa'atul uzma wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake banta da ita. Bayan wannan akwai shafa'ar da zai musu na shiga aljanna, kamar yadda muka faɗa wancan satin, bayan an yanke hukunci dan aljanna ya tafi aljanna, to babu wanda zai fara shiga sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga, kaga yazo ya shiga domin kuma ku samu shiga shafa'a ce inda zai ki shiga haka za ku ta zama a waje wa yashfa'u fi ali al-kaba'ir min ummatihi sannan kuma wani ceton shi kuma waɗanda suka yi kabira manya-manyan laifuka daga cikin al'ummarsa ya cece su gurin Allah ya ceci wanda ya cancanci shiga wuta an yi hukunci ya cancanci wannan kawai abinda ya rage shi ne a ce mala'iku khuzuhu faghulluhu a kama shi a ɗaure shi a jefa shi cikin wuta sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya nemi Allah maɗaukakin sarki masa rangwame a yafe masa a kai shi aljanna Allah ya karɓi wannan shafa'a din akwai shafa'ar da zai yi na wanda yake ya riga ya shiga wutar ma a ce a fito da shi saboda imanin da yake tare da shi bayan ya shiga wutar kuma a fito da shi a sa shi aljanna to duk wannan shafa'a ce iri-iri wanda manzo sallallahu alaihi wasallama zai yi kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa'a a lahira wala niza'a baina jamaahirin a'immati annahu yajuzu an yashfa'a li ahli ta'ati babu sabani tsakanin daukakin limamai na musulunci cewa ya halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ceto ga waɗanda suke masu da'a al-mustahiqina thawab wanda sun cancanci sakamako yayi musu ceto su shiga aljanna sun yi da'a amma kuma sun yi laifuka yadda laifukan su sun linjayi ayyukan su na kwarai kaga waɗanda sun cancanci shiga wuta amma kuma ta wani bangaren suna da salloli suna da azumi suna da sadaka sun yi wani ayyukan alkhairi to sai a ce a cece su duk da gashi dai sun cancanci shiga wuta amma kuma suna da da'ar da suka yi wanda ita ma sun cancanci sakamakonta sai a ce to a cece su su shiga aljanna to duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan kuma duk malamai manya na musulunci sun yarda da wannan walakin da katsiran min ahli albid'i wal khawarij wal mu'tazilati ankaru shafa'atahu li ahli alkaba'ir sai dai da dama daga cikin yan bid'a da khawarijawa da mu'tazilawa da dukkan wani wanda yake hukunta dawamar mai kabira cikin wuta ko yake hukunta kafircin mai kabira sawa'un yana cikin kungiyar khawarijawa ko baya cikin kungiyar khawarijawa to yana da ra'ayin cewa an shiga wuta an shiga kenan saboda za ku ga yan alqur'ani wanda ake ce musu alqur'ani da su ma suna inkarin shafa'a domin wai Allah ya ce wa ma tanfa'uhu shafa'atu shafi'i ce tan masu ceto ba zai amfane su ba don haka kenan babu wani wanda zai yi ceto a ranar lahira in ma an yi ceton ba zai yi amfani ba ce wala yuqbalu minha shafa'a ubangiji ya ce ba za a karɓi ceto daga gare su ba don haka ceto ba zai yi amfani ba to suna hujjoji da irin waɗannan ayat da suka zo inda ake maganar cewa kafirai waɗanda suka mutu da kafirci babu wani wanda zai cece su zai tsamo su daga wuta ayoyi duk da suka zo suna magana ne akan kafirai da suka mutu kan kafirci ba wanda ya mutu da imani ba wanda ya mutu da imani hadisai sun zo masu tarin yawa wanda sun kai matsayin tawaturi dukkaninsu kuma sun tabbatar da cewa za a cece dukkan wani wanda ya mutu da imani a zuciyarsa ko da ko ya yi aikin kabira ko da ko ubangiji ya sa shi wuta ya wanke shi daga wannan kabira din ubangiji zai fitar da shi ta hanyar ceto a kai shi gidan aljanna khawarijawa da mu'tazila ba su yarda da wannan ba an karo shafa'atahu li ahli al-kaba'ir sun yi inkarin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ga masu kaba'ira fa qalu la yashfa'u li ahli al-kaba'ir suka ce ba zai ceci waɗanda suke masu manya-manyan laifuka ba bina'an ala anna ahlal kaba'ir indahum la yaghfiru Allahu lahum sun gina mazhabansu da aqidarsu akan cewa dukkan wani mai kabira Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba wala yukhrijuhum minan nar ubangiji ba zai fita su daga wuta ba ba'da an yadkhuluha bayan sun shiga wutar la bi shafa'atin wala ghayriha ba zai fitar da su ba ta hanyar shafa'a ba zai fitar da su ba ta hanyar wani shafa'a akan wannan suka gina cewa babu shafa'a ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر أما مذهب الصحابين دا تابعين دا الإمام المسلمين ثورا أهل السنة دكا أهل السنة والجماعة مذهب رأي أكيد رسو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر منذ صلى الله عليه وسلم ينادي توف دوالا دفكي ماسو كبيرة وأنه لا يخلد في النار من اهل الايمان احد با ذا ادومر ده وني wanda yake mai imani a cikin wuta ba bal yukhraj ko yakhruj min an-nar ko yukhraj min an-nar man fi qalbihi mithqal habatin min iman أو مثقال ذرة من إيمان za a fitar da dukkan wani wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai kwaya ta imani ko daidai kwayar komayya ta imani wato komun kankantar imanin da yake cikin zuciyarsa wannan zai zama masa dalilin da za a fitar da shi a dalilin sa zuwa gidan aljanna lakin hadha istisqa wal istishfa wat tawassul bihi wa bi ghayrihi kana yakunu fi hayati Ibn Taymiyyah ya yi wancan maganganu ne kawai saboda wani bayani ya shiga taho dan ya tabbatar da shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama amma istishfa'in sa a nan duniya da tawassuli da shi wa bi ghairihi ko wanin sa yakunu fi hayati yana kasancewa yayin da yake da rai za a je domin a tawassuli a wannan lokacin shine kamun kafa da addu'arsa kamun kafa da shafa'arsa a je a ga masa matsala ya daga hannu ya addu'a kaga anan duniya yana kasancewa lokacin da yake cikin mu ne bi ma'ana annahum yatluguna minhu du'a fa yad'u lahum ma'ana suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a sai ya musu fa kana tawassuluhum bi du'a'ihi tawassulin da suke yi da shi ta hanyar addu'arsa wal istishfa'u bihi talabu shafa'atihi istishfa'i kuma shine neman shafa'atihi yana ya bin nan ya musu shafa'a wa shafa'atu du'a'u shafa'a kuma addu'a ce sai mu kwana a nan sai zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan ya ce bayan wannan littafin wanne za mu sa wato me kake ci na baka na zuba in kai da ina tunanin wanne ya kamata mu sa kuma nan ba da daɗewa ba insha Allah zan yanke hukunci a kan littafin da ya kamata mu karanta amma dai a kwana da sanin cewa littafin da za mu karanta ɗaya ne daga cikin littattafan bijimin malamin nan Sheikhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah saboda haka mun dinga yi kenan mutumin da ya wanda su littafai sun fi dubu kaga ai kawai iyayenka kuma ba littafan yanzu da suka fi dacewa da wannan zamanin da wannan marar irin littafan sa sai sa littafan sa ne ko su kake karanta sai ka ji kamar a zamanin aka rubuta kamar dan an ga abin da yake faruwa ne yasa aka rubuta littafan wanda yanzu kaga littafan sama da shekara 700 ne saura ka muna nan muna tunani wanne ne ya fi dacewa suna da yawa kuma kowanne ya dace to amma wanne ya fi a fara da shi kafin aje a kowanne za a zo a sa ma da yawa sai dai a yi tabbaci wasu ba su gane mana yake cewa daga wannan laraba za a fara karatun wasiyatul kubra abinda ba mu sanar ba shine karatun wasiyatul kubra sai laraba ta sama ba wannan ba don lahadin da ta wuce waccan ba wannan ba waccan lahadin muka yi karatun saboda haka laraba ta sama ba wannan ba za mu fara wasiyatul kubra ba kuma fara za mu ba za mu ci gaba dan da ban mun fara za mu ci gaba da karatun wasiyatul kubra duk bayan sati biyu ku to sau biyu a wata a masallacin al-Imam al-Bukhari da ke rijiyar zaki to wannan yake cewa mutum ne yana aiki a asibiti wasu kamfanoni wanda suke yin magunguna sukan kawo masa kyaututtuka to wai sa karɓi wannan kyaututtukan ban gane me yake so ya ce ba suna kawo masa kyaututtukan magani to ya za a yi in kamfani ya sa kyautar magani ka tambaya ya kamata ka karɓa ko kaka karɓa ban gane wajibin tambayar ba oh yana nufin to ai ya dunkule tambayar yana nufin kamar suna kawo musu magungunan ne domin su rubuta maganin kamfanin to abin da ya kamata likita amana ce aka bashi magungunan nan iri-iri ne kuma akwai wanda ya fi kyau akwai wanda baya da kyau akwai wanda ya kamata ya rike amana kada kawai dan an kawo masa ana bashi tauta shikenan kuma sai ya rika rubuta maganin da ya san ba mai kyau bane ko ya san cewa yanzu ya daina amfani tare da cewa ga masu amfani a kasuwa ana sayarwa, amma dan waɗannan suna ba shi wani abu sai ya rubuta marasa kyan, yana tura marasa lafiya don su cigaba da cutarsu, cigaba da samun rashin lafiyarsu, ka su samun sauki. Wannan babu shakka cin amana ne, cin amana ne ga al'umma, cin amana ne ga waɗanda suka ba shi wannan aiki. Don haka wannan abu in har zai karɓa da niyyar ya haka to rashawa ce. In kuma wani abu ne na kyauta, duk da ya san cewa ko sun ba shi ba lalle ne ya amfani da wannan damar ko wannan kyautar ya rubuta maganinsu ba, don ya karɓa ya ba wa marasa lafiya babu wani abu. Amma ya sani cewa ha'inci wani abu ne da Allah maɗaukakin sarki zai kama shi a kansa. Ya ayyuhal ladzina amanu la takunu Allaha war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wanda ya ce yana son tarihin mazhabar Hadawiyya, ita ma mazhaba ce kamar guda hudu. Na sha faɗa mazhabar Hadawiyya, Hadawiyya ba wata mazhaba ba ce kawai dai mabiya wani malami da ake kira Imam al-Hadi, ba wai wata ma mazhaba ba ce babba kamar Malikiyya, Shafi'iyya, a'a wani bangare ne nan cikin malaman Zaidiyya kawai shikenan, ba wani abu ne mai faɗi har da zai tashi hankalinka. Na san watakila kana karanta a cikin littafin Shawkani da littafin Sana'ani, suna cewa Hadawiyya Hadawiyya, su kuma suna faɗa ne saboda a ƙasarsu akwai abu, akwai mabiyar. Amma in ka ɗauke na ɗin a yanzu ma haka Zaidiyyar a Yaman ta mutu, Zaidiyyar ta mutu sunna ta yi ƙarfi. Saboda haka wani abu ne wanda sai dai ka karanta shi kawai don ka ji dai ra'ayin wasu, amma ba wai don akwai su ba ko suna nan suna ta rubuce-rubuce suna fito da littafai, ba ka samu ba. Gaya mun ƙa'idojin addu'a a sunna. Babbar ka'ida ta addu'a shine kayi addu'a da abin da yake an shar'anta yin addu'a da shi, kada kayi addu'a da take ta kunshi shirka, kada kayi addu'a da take akwai i'tida, akwai ta'addanci a ciki. Wato ka roƙi abin da ba a roƙa, abin da ya saba al'ada kai kawai ka roƙi shi Ubangiji ya baka, wannan i'tida ne fi addu'a. Mutum misali ya rika roƙon Ubangiji ya masa fasike don ya rika tashi sama, kaga wannan ta'addanci ne a addu'a. Ba a yi mutum don ya rika tashi sama da fasike ba, wannan ta'addanci ne a cikin addu'a. To duk abinda ko ka rika addu'a Allah ya mai da kai mala'ika ko ya mai da kai aljani, wannan duk ya ce da'a ne fi addu'a bai halatta ba. Kada ka yi addu'ar da take kunshe da saban Allah. To kai addu'a dan wani ya tutu ce wannan yana gallaza mun, ya Allah ka gurguntar da shi, ya Allah ka karya masa kafa, ya Allah ka tsiyata shi kawai dan kuna sabani, wannan bai halatta ba. Addu'ar da za ka yi wa dan uwanka mummuna kawai saboda saban da ke tsakanin ku, kana jin haushinsa ko watakila ma shi ya fi ka gaskiya akan abin da kuke rigima, wannan shi ma yana cikin i'tida fi du'a bai halatta ba. Ko ainihin ya kasance kana roƙon abin da yake ma'afiya ne, saban Allah ne tsagwaran barawo yana addu'a Allah ya ba shi ta'a, kaga addu'a ce da ma'afiya, barawo ma yana cewa Allah ya ba shi ta'a, Allah ya kada tsautsayi da asara. Ko karuwar ta dinga Allah ka kawo soma, kaga wannan duk ittida ne, addu'a ce amma bi ma'siyatillah, du'a ce ta hanyar saban Allah. Ko ƴan siyasa su rika addu'a Allah ya ba su nasara don su tata, sai su sun gaji da zaman azumi, ba su azumin da ya su zaman azumi ya Allah ka ranar da za su buɗe baki, wai sai ranar buɗe baki wai ranar da zai fi kuɗinka. Kaga wannan shi ke nuna alamar babu manufa. Kuma za ka ga ɗan siyasa ya fito da faɗa, mu fa mun gaji da zaman katanga, mun gaji da zaman azumi shekara hudu, mun kuma yin shekara ko mu kuma wata shekara hudu muna azumi, sai ka ji wa ɗan uwansa kuma yana da lashinsa, kai haƙuri an kusa buɗe baki. Kaga irin wanda ya kamata da ya fito a mai duka. Masu magani. To, sun ce Allah ka shiriki ba wasu nufin Allah saukar da cuta wajen maganin ta. Allah ka shiriki waɗanda suke ba su da lafiya, suna son sayan magani ba kuɗi, Allah ba su kuɗi su zo su saya. amma ba za ka ce shi mai sai da magani ka ce kada ya nemi abin da ciniki ba. In ya nemi ciniki a kyautata zato ba wai yana nufin cututtuka su ta yawo ba, yana nufin Allah ya hore wa mutane abin saya. Mutum nawa ne zai je a rubuta masa magani ba zai iya saya ba, to Allah ya hore musu abin saya, kaga shi kuma kasuwarsa ita buɗe. Allah ya dora shi kan wani ya roƙi abin da yake nema gurin Allah, Ubangiji shi yake rarrabawa ya ba kowa nashi, ba ya ɗaukar na wani ya dora, dan me zai dora kan wani? Ma'ana shi ya rasa kai ka samu. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Ubangiji shi ya raba rayuwa, kowa ya ba shi nashi, to dan me za ka ce a dora kan wani? To wannan kuma wata abu ne daban, kana san wani abu a gurin wani kana so ka je ka tambaye shi, amma kana jin ko ba zai yi abin nan ba. Saboda haka in ta wannan sigar ce Ubangiji ya sa ya saurare ni kuma ya biya min bukatata, kuma zan bukatata ta mai kyau ce, kada ka je neman abin da ya saba wa shari'a, akwai cutarwa a cikinsa, kuma ka ce Ubangiji ya dora ka, shi ma zai shiga cikin ittida. Amma in haƙƙinka ne, amma kana jin cewa kila zai dan ja, sai kai addu'a ko wani ne kake bin shi bashi, yana da kuɗin da zai biya ka amma ya taurare ya ƙi biyan ka, kai addu'a Allah ka ɗora ni kansa, ma'ana dan ya biya ni bashi na, wannan ba komai, haƙƙinka kake nema. Wancan satin kayi magana akan ceto wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi wa al'umma. To akwai hadisi da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Fatimatu ƴarsa cewa ta cici kanta daga Allah, ta tambaye shi duk abin da take so a duniya, dan ba zai amfana mata komai a gurin Allah ba. Abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kira ga duk danginsa, har daga cikin hadda ƴarsa Fatima, Allah ya kara mata yarda, yayi kira da cewa su karɓi addinin da yazo da shi, shine ishtaru anfusakum min Allah, ku karɓi addinin da yazo da shi, ku shigo musulunci. Duk wanda ya mutu bai shiga musulunci ba, annabi ta zuba abinda zai wadatar da shi a gurin Allah, shine ma'anar hadisin, bayan nufin manzo Allah ba zai ceto ba, dan shi nan yana cewa to malam ceton manzon Allah sai ga wanda suka aikata nagari ne, ko kuwa ai yanzu muka gama karatu, annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto li alil kaba'ir, ga waɗanda suka yi kabira, suka yi miyagun aiki, zai yi ceto ga waɗanda suka yi nagari. Kamar yadda muka ce akwai shafa'atul uzur, wanda ta kunshi mutanen kirki da wanda ba kirki ba, ta kunshi kafirai da wanda suke musulmi, ta kunshi mutanen da na yanzu, al-awwalina wal-akhirina, duk sun shiga ciki shafa'atul uzur ma kenan, shi yasa ake ce mata uzma, dan duk halittu za su bori wannan shafa'a. Sannan shafa'a ta ga waɗanda suka cancanci shiga wuta kada su shiga, sannan shafa'a ta ga wanda suka cancanci shiga wuta kuma suka shiga akan a fitar da su, sannan shafa'a su ga ƴan wanda suka tantance shiga aljanna su shiga aljanna, sannan shafa'a su ga wanda suka shiga aljanna din Ubangiji ya ƙara musu matsayi a cikin aljanna din. Duk wannan nau'i ne na shafa'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi, kaga ashe kenan, ko da mutum yayi na ƙwarai, ko an samu yayi laifi, in dai mu imani yana cikin zuciyarsa, to zai samu shafa'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtaru anfusakum wato bil imani billah, ku ceci kanku, ku sayi kawukan ku ta hanyar imani da Allah. In ba ku yi wannan ba, to su ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa ceton mai ceto ba zai amfane su ba, shi ne la'ubu ne an kuma nan lahi shai'a. Sannan ya ce ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da ya je Isra'i da Mi'raji, sai dai Mi'rajin ko Isra'i kan waye ke cewa ya ga Allah a Isra'i? Mutane ba sa bin mace tsakanin Isra'i da Mi'raji, Isra'i shi ne zuwa Baitul Maqdis, Mi'raji kuma daga Baitul Maqdis zuwa sama ta bakwai, saboda haka Mi'raji ake maganar ganin Allah ba Isra'i ba. Da ya je Isra'i da Mi'raji, kuma an kafa hujja da wasu ayoyi daga cikin suratul Najmi, kuma an halicce mu da hasken manzon Allah ne, to malam me ingancin su waɗannan maganganun? Maganar ayoyin suratul Najmi, kaje ka nemi tafsirin suratul Najmi da muka yi, mun faɗa da magana akan batun ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga Allah da ya yi Isra'i ko bai Mi'raji ko bai ganshi ba, da magana dai muka fi karkata zuwa gare ta, shine ya gan shi amma da zuci ba wai da ido ba mun ka kawo maganganu don haka wanda yace ya gan shi yana nufin bi kalbihi wanda yace bai gan shi ba yana nufin bi aini saboda haka maganganun duka bi ba ta cin karo in ka koma can zaka je fadaddiyar magana da maganganun sahabbai to Abdullahi dan Mas'ud to Abu Dharr sura na Aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in don mun kawo maganar cewa an halicci duniya da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin karerai ne da ake fada ba su da tushi Allah madaukakin sarki ya halicci aljaziya halicci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada ya halicci mala'iku daga haske ya halicci aljannu kuma daga wuta sannan kuma ya halicce ku min mawti falakum haka annabi ya ce ba wannan shine abin da aka sani bala nawa take yi da sati duk wata tana kwana uku sai kuma daga baya yake karuwa ko in yana karuwa abinda za ta yi in har ta san jinin al'ada ta san kalarsa ta san kamanninsa kuma wannan da yake zuwa din yayi kama da jinin al'adar da ta saba gani a cikin kwana uku to za ta ci gaba da lissafawa har inda za ta kai wasu malamai suna cewa al'adar ire-irenta mata a garinta ko a 'yan uwanta ko a danginta kwana nawa ba sa wuce kwana nawa kwana biyar kwana shida kwana bakwai to daga wannan lokacin kuma duk wani jinin da zai zo sai ta ɗauke shi a matsayin jini ne na rashin lafiya za ta yi wanka sai salloli da gaba ɗaya wato za ta yi lissafi da aglabin nisa na farko idan har ta gane cewa ba irin jinin da ta saba gani ba ne daga kwana uku shikenan wannan jinin za ta ɗauke shi a matsayin jinin rashin lafiya ne amma in har wannan jinin ya zama irin wanda ta saba gani ne to za ta ci gaba da shigar da shi cikin jinin al'ada har zuwa mafi yawancin kwanaki da mata suke al'ada wanda bai wuce 6-7 ba in ta yi waɗannan kwanaki kuma duk da haka jinin ya ci gaba da zuwa to za ta yi wanka ta ci gaba da salloli tana kuma alwala a kan tsagawa kowace sallah wannan jinin kuma za ta ɗauke shi a matsayin jini ne wannan ita ce magana mafi inganci وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.